نؤمنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا يوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دساك سادوا وانا مسلاتينا الإمام البخاري دكينا ذي جزاكي أشكين غرنكنو أولنا يمتشينا لاربا يوم بيرقى وتر ربيع الأول هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد لديه دتلاتين دبكوي وانا كوميك دي دي دا شاشدا ga watan 12 miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna Al-Wabilus Sayyib min al-Kalim at-Tayyib wallafar Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziya wanda ya rasu hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara 751 kuma wannan shine darasin mu na 13 inda zamu tashi akan alamatu ta'zim al-manahi abubuwa guda biyu da Ibn al-Qayyim yake magana akan su wadanda su ne suke sababawa zuciya istiqama wato daidaito akan hanyar Allah wanda yayi magana akan na farko da shine ta'zim al-amr girmama umarnin Allah ta'ala da kokarin aiwatar da shi kamar yanda Allah ta'ala ya buƙaci ko ya nemi bawa da yayi abu na biyu wanda shi ne kira ta'zimul manahi girmama ko ganin girman abubuwan da Allah ta'ala ya hana ta yaya za ka ga girman abubuwan da Allah ta'ala ya hana ya haramta shi ne zai yi magana hanyoyin da bawa zai kasance idan ya kula da su ya kiyaye to za su yi masa jagoranci zuwa ga kaucewa abubuwan da Allah ta'ala ya hana wanda wannan shi ne ganin girman abin da Allah ta'ala ya ce a bari yace wa amma alamatu ta'zimil manahi amma alamomin girmama abubuwan da Allah ya hana ya haramta fal hirsu ala taba'ud min madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilayha yin kwadai da kokari wajen nisantar madhanniha guraren da ake zaton samuwar waɗannan abubuwa na hani din wa asbabiha da sababban da suke jawo su wa ma yad'u ilaiha da abinda zai kira mutum ko ya jashi zuwa gare su wa mujanabati kulli wasilatin tuqarribu minha da nisantar dukkan wata hanya wacce za ta kusantar da mutum zuwa ga abinda Allah ya haramta kaman ya rubu min al-amakin allati fiha as-suwar allati taqa'u biha al-fitnatu khashyata al-iftitan biha kamar mutumin da yake gujewa yake gudu ya bar guraren da yake suke da wasu hotuna ko wasu mutane masu ken sha'awa masu jan mutum zuwa ga sha'awa wanda ake gudun kada a fitinu da su allati taqa'u biha alfitna wanda fitina ta kan faru ta hanyar su khashyata aliftitani biha dan gudun ka a fitinu da waɗannan surori wa an yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's kuma ya bar abinda ba laifi a cikin sa wato mubah ne ya guje wa mubah abinda yake halal ne dan gudun kada ya fada cikin abinda yake haramu wa an yujaniba alfudula min almubahat kuma ya nisanci rara daga abubuwan da aka hana ba aka halatta khashyata alwuqu'a fil makruhat dan gudun kada ya je ya fada cikin abinda yake makruhi ne wa mujanabati man yujahiru birtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilayha da kuma nisantar wanda yake fitowa karara yana nuna saban Allah wato yana fitowa karara yana saban Allah birtikabiha adzamair damiri anan yana komawa zuwa ga almanahi wanda yake magana akan su da nisantar wanda yake fitowa karara yana nuna shi mai saban Allah ne wayu hassinuha yana kyautata wato yana nuna ken yin wannan saban wayado ilaiha kuma yana kira zuwa ga wannan saban waye ta hawan biha yana daukan shi abu ne mai sauki wala yubali ma rakiba minha ma rakiba minha kuma bai damu ba kowane irin sabo zai yi daga cikin abubuwan da Allah ya haramta fa inna mukhalatata mithliha hadha da'iyatun ila sakhatillahi ta'ala wa ghadabihi malan yace gaurayuwa ko cakudedeniya ko mu'amala da wanda shi wannan shine dabi'arsa shine halinsa to babu shakka wannan zai jawo wa mutum hushin Allah ta'ala zai jawo wa mutum fushin ubangiji ta'ala wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatuhu babu wanda zai yi wato cakudedeniya da wanda wannan shine halinsa wato aikata saban Allah a fili ba tare da yana jin kunyar kowa ba kuma har ma yana kiran mutane zuwa ga aikata wannan sabo to babu wanda zai zauna tare da shi yana mu'amala da shi sai wanda ya zan a zuciyarsa babu ganin girman Allah ta'ala babu ganin girman abubuwan da suke hurumatuhu masu alfarma ne a gurin Allah a kiyaye to malam yana anan ya ambata mana alamomi wannan za su taimaka wa mutum wajen ya ga ya tabbatar da wannan abin da malam ya kira ta azimul manahi na farko yace alhirsu ala taba'ud min madhanniha wa asbabiha wa mad'u ilayha mutun ya guje wa dukkan wasu abubuwa wa ya guje wa dukkan wani abin da yake ake tsammanin sabuwar sabon Allah a cikin sa dukkan wani guri wanda zuwa gurin zai sa shi ya zama ya fada cikin sabon Allah ya guje wa guraren da ake sabon Allah ya guje wa abokan da suke jan shi gurin da ake sabon Allah ya gujewa dukkan wata wasila dukkan wani abin da ta hanyar sa zai saba wa Allah wannan yana daga cikin abin da shari'a wato ta sanya shi ka'ida ta sanya shi al'asul shine gujewa abin da yake saban Allah kan ma ka kusance shi shi yasa zamu ga wasu laifuffukan Allah ta'ala na cewa kada a kusance su wala taqrabu zina ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن زما ga ubangiji kakku kusanta ba wai kada ku yi ba a kada ku ma matsa kusa tunda ana matsawa kusa wata rana shedan zai fisgi mutun har kafar sa ta zame ya fada ciki to kada ma ka matso shi yasa a wasu dokokin da ubangiji tilka hududullahi fala taqrabuha wannan dokokin Allah ne kada ku kusance su domin da zarar ka ce za ka rika kusantar su to wata rana za ka fada ciki to mutum ya nisanci irin wannan za mu ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito na mutumin da ya kashi rai 99 ya nemi fatawa a gurin wani mai yawan ibada amma ba mai ilimi ba cewa zai iya ya tuba sai ya nuna masa ba zai yi ba ya tuba tunda dai har ya kashe wannan adadi na rayuka to kawai ba makawa sai ya shiga wuta ba yadda za a iya tuba saboda haka sai ya ciki da shi ya zama suka zama 100 ya samu round number to kaga jahilcinsa ya jawo masa to sai ya nemi a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi sai aka nuna masa wani mai ilimi kuma ya dace mai ilimin ne ya gaya masa ga matsalar da yake ciki amma fasto yana so ya tuba shi ga halinsa da ga yadda yake dan daba ne amma zai yana so ya daina daba ya daina kakkashe jama'a sai ya ce to ai ba abinda zai shiga tsakaninka da Allah ta'ala ka kasa tuba to shine sai ya gaya masa ya ce to kaga wannan kasar da kake ciki ba kasa bace da za ta taimaka maka kasa ce ardu sau kasa ce ta miyagun mutane wanda babu wanda zai kwabe ka in za ka yi kuma za ka samu masu taimaka maka wajen yin abokanka wanda tare kuke yin wannan rashin abin nan rashin mutuncin duk suna nan sannan kasar da kake ciki ba kasar da za ta taimaka maka ba kila babu wata gwamnati tunda har mutum zai kashe rai 99 kuma yana ta yawo abinsa a bainar jama'a ya nuna cewa babu wata tsayar gwamnati da take hana mai laifi aikata laifi saboda haka yace to kai kaura ka je wata kasa can inda ake bautar Allah ka zauna tare da masu bautar Allah ku bautawa Allah tare to shine yayin da ya fita bai karasa waccan kasar da yace abin nan ba sai mutuwa ta zo masa sai ga mala'ikun rahama sun zo daukar ransa ga kuma mala'ikun azaba. To mala'ikun azaba suka ce namu ne dan ga rayuwarsa yadda yayi ta cikin aika-aika da kashe rayukan bayan Allah. Mala'ikun rahama suka ce a zuciyarsa ya gyara, saboda haka alkhairi ne a zuciyarsa. Wannan ciki yake nuna cewa su mala'ikun rahama suna da labarin Allah ya gaya musu cewa zai tuba. Su kuma mala'ikun azaba ba su sani ba abin da yake wato record din da yake hannunsu shi suka sani. Ba su san cewa akwai wani abu a zuciyarsa na gyara ba. Na haka suka zo da abin da suka sani. To shine sai Allah ta'ala ya turo da wani mala'ikun asurar mutum ya zo ya yi hukunci tsakaninsu. To shine ya zo cewa to a auna tsakanin kasar da ya baro da kuma tsakanin da kasar da zai je, ina ya fi kusa. Sai Allah ta'ala ya yi wahayi zuwa ga kasar da ya baro cewa ta ja baya, kasar da zai je kuma ta matso kusa. Waccan ta ja baya wannan ta kara matsowa, sai gashi ya fi kusa da wannan da ya fita zai tuba din. Saboda haka mala'ikun rahama suka ce to namu ne, suka karbi ransa. A shahid anan yadda shi wannan malami ya ce da shi ya bar wannan gurin, saboda wannan gurin ba zai taimaka masa ba. Shi yasa yana daga cikin hanyoyin da mutum zai iya samu sabati idan ya tuba. Sautari za ka ji mutane, mutum yana cewa yana tuba amma kuma yana komawa, ya tuba amma ya kuma koma ruwa. To yana daga cikin abin da zai taimaka masa ya canza daga yanayin da yake rayuwa a da zuwa wani yanayi daban sabo. An ya tahawwala min alhali allati kana alaiha, daga cikin abin da zai taimaka masa wajen wannan samun canji din, wato akwai canza guri, canza unguwa, ya canza abokai, duk waɗannan za su taimaka masa wajen abin da yake kokarin ya samu na sabati ya same shi. Sannan yana da cikin abin da zai ƙara taimaka masa gauraya da mutanen kirki wanda da ba ya yi. Idan ya kasance da can abokan harkarsa duk mutanen banza ne, to ya canza ya dawo cikin mutanen kirki. Saboda haka ya ce da shi ya je akwai waɗanda suna bautar Allah, ya bautawa Allah tare da su. Kaga wannan shine gauraya da mutanen kirki. Zai taimaka masa wajen ya rika koyi da abin da suke, kamar yadda ya rika koyi da waɗancan mutanen banza cikin ayyukansu. To haka nan su ma waɗannan na kirkin zama da su yau da gobe zai rika ɗaukar ɗabi'unsu yana aikatawa. Saboda haka halartar masallaci, halartar guraren darasi, abota da mutanen kirki, wannan duk zai taimaka masa wajen ya samu sabati. To shine nan malam yake cewa yayi kokari ya nisanci madhanniha wa asbabiha wa ma yad'u ilaiha. Dukkan inda ake zaton akwai wannan abun, to ya guje shi, kar ya je. Domin wani lokaci mutum yakan jefa kansa cikin ramin halaka da saban Allah da hujjar cewa yana da karfin imani. Abu ne wanda kusantarsa zai iya jefa shi cikin saban Allah. Zai iya jefa shi cikin sabawa Allah, amma sai ya ce shi yana da imanin da ba za a ribace shi ba. Ƙarshe kuma wasu abubuwa su bujuro masa yayin da ya kasance yana tare da waɗannan, yana zuwa wannan guri ko yana tare da waɗannan mutane, wasu abubuwa su bujuro masa na shubuha waɗanda za su rufe masa ido, su raunana masa yaƙininsa. Saboda haka ba a ankara ba sai a ji shi, ko dai abinda da yake da sabati a kansa, yake da yaƙini a kansa, sai a ji ya fara shakkarsa, ya fara cewa dole shi abin nan sai ya sake bincike, bai gamsu ba. A karanta masa aya, a karanta masa hadisi, ya ce gaskiya shi ya dan samu matsala fa bai gamsu ba. Saboda me? Saboda ya ci kuɗi da masu matsala. Saboda dole shi ma zai zama ya samu wannan matsala din. Akwai hadisi cikin sunan Abi Dawud da wani hadisi ne sahihi, hadisin Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man sami'a bid-dajjal falyana anhu, wanda duk ya ji labarin dujjal ya bayyana to ya kara gaba, yayi nisa, kada ya ce zai je kallo, kada ya ce shi mumini ne ya san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta maganar dujjal, shi fa ba zai fada cikin tarkon dujjal ba. saboda haka yace zai tafi kallon dujal annabi yace falyana anhu yayi nesa ce shi ya kara nisa yace fa innar rajula la yati wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'u mutun zai zo gurin sa yana jin shi mu'mini ne amma a waye gari sai ya bi shi min ma yab'athu min ash-shubuhat saboda irin shubuhat da zai rika kawowa a gaban sa yaga yace sama ta yi ruwa ta kici da ruwan sama yaga yace kasa ta fitar da tsirrai ta fitar da tsirrai yaga an kawo mutun an raba shi gida biyu da zarto barin sa daya ya fada nan ya fada can kuma yace ya tashi yaga ya tashi saboda haka sai ya da cewa eh shi lalle Allah ne ubangiji ne to shi yasa annabi yace kada ya je kada ya kusanci abin da yake yana da tattare da shubuha to shine anan abin da malam yake faɗa yace ya nisanci dukkan gurin da ake zaton akwai saban Allah a gurin ya nisanci dukkan asbab waɗanda suke sabbaba wannan saban Allah din yaga ya raba kansa da su wa ma yad'u ilaiha da duk abin da zai kira shi zai ja shi zuwa ga wannan saban Allah din wa mujanabati kulli wasilatin tuqarribu minha dukkan wata hanya da za ta kusantar da shi zuwa ga wannan saban Allah din yaga cewa ya nisance ta bai kusance ta ba yayi misali yace kamar ya harubu min al-amakin allati fiha as-suwar allati taqa'u biha al-fitna as-suwar anan ba yana nufin kawai hotuna ba suwar yana nufin guraren cakudeddiya da mata as-suwar anan yana nufin cakudeddiya da mata gurin da ake gauraya maza da mata kada yace shi yana da iffa yana da kame kai yana da kange kansa kuma wannan baya gaban sa ko shi yana da aure kaza 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 saboda haka ya rika kutsa kansa cikin wannan wannan ba karamin fituwa zai ba wata rana tun yana kai zuciyarsa ne sa wata rana za a samu wacce za ta gallabe shi idan har annabin Allah annabi Yusuf alaihi salam shi kansa yana cewa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna ka duba annabin Allah ne yake cewa ya Allah in baka raba ni da kaidin matan nan ba sai in karkata to idan har annabin Allah yana cewa zai iya karkata in Allah bai masa katanga karfi tsakaninsa da su ba ina ga wani wanda ba annabi ba shi yace shi ya fi karfin su karkatar da shi kariya yake yi saboda haka maganin abun kakkaje kakka kusanta kakka yi kalle kalle ka kawar da kanka me yasa Allah ya ce ka rage ganinka قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن توشيني وانا أبن ما لا يكي نفي أبوجي والأماكن التي فيها الصور الصور هنا نفي ماتا هكذا سورة التي يتقع بها الفتنة خشية الافتتان بها خشية الافتتان بها دنقود كده فتنود وانا أبو وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس kai yama bar abinda babu laifi abinda asalin sa al-aslu fihi annahu mubah al-aslu fihi a ce abin halal ne to amma yana tsoron yawaita ko kusantar wannan halal din zai iya jefa shi kuma wata rana cikin haram to yayi kokarin ya guje mu wannan wai hadisi da Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi cikin Jami' at-Tirmidhi da Ibn Majah Sunan Abi Ya'la Musnad hadisin Atiyya Ibn Urwa As-Sa'di Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito cewa yace la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi khashyatan makhafatan mimma fihi ba's bawa ba zai kai matsayin cikakken mumini ba ko cikakken masu tsoron Allah sai ya bar abinda babu laifi domin gudun ya fada cikin abinda yake da laifi hadisi yana da rauni hadisi ne dhaifi shi yasa ana Ibn Qayyim bai kashi a matsayin hadisi ba amma akwai maganganun magabata wanda suke karfafar ta wannan magana kamar Abu Darda an rawaito irin wannan magana da shi da gare shi yake cewa tamamu taqwa an yattaqi al-abdullah cikar taqwa bawa ya yi tsoron Allah hatta yattaqihi fi mithqali dharra hatta yattaqihi fi mithqali dharra ya ji tsoransa, cikakken tsoransa, hatta akan abin da bai fi kwayar komayya ba, matukar dai abin nan sunan shi haramu, ya ji tsoron Allah kada ya aiwatar da shi. Ya ce wa hatta ya turuka ba'da ma yara annahu halal khashyata an yakuna haraman, ya guje wa abin da yake ganin halal ne dan tsoron kada fa ya zama haramun ne. To kaga wannan yana daidai da abin da hadisin yake faɗa. Akwai irin wannan magana daga Al-Hasan Al-Basri, shi ma ya ambaci irin wannan cewa bawa, cewa takawar bawa ba za ta, bawa ba zai gushe ba a takawarsa, ya zama cikin masu tsoron Allah har sai ya bar abin da yake halal, makhafat al-haram, hatta ya turuka min al-haram, min al-halal makhafat al-haram. وما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يجي ما زالت التقوى بالمتقين وتماسط أوران الله وسقشيبا وننس أوران الله أنت تنا تارد سهر السيد تكي سنبر وانا أبو نحلل دنقل انكسف على شكين حرامه. الحديث نعمان بن بشير wanda imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi mashhuri da yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim, yana cikin al-arba'un an-nawawiyya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsiran minan nas wa man ittaqa shubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi al-haram shay karra'i yar'a hawla al-hiba yushiku an yaqa'a fi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ka nisanci abin da ka san shubha ne, shubha duk abin da baka san hukuncin sa ba, halal ne ko haram ne, baka da masaniya akan sa, halal ne ko haram ne, shi ake cewa shubha. Zai iya zama haram ne amma kai baka sani ba, zai iya zama halal ne amma dai baka da wannan abin tabbacin, to ka guji irin waɗannan abubuwa. In har irin waɗannan abubuwan za ka riƙa aiwatar da su yau da gobe, to za ka faɗa cikin haram, za ka faɗa cikin haram. To duk wannan yana daga hanyoyin da za su sa mutum ya nisanci haram kuma ya kasance mai girmama abin nan manahillah, ya zama yana girmama abubuwan da Allah ta'ala ya hana. Sannan ya ce وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات. سنة يعني سنج الفضول وترارا أبنك مباح وتو ألا تعالى يا هل التامك كتشي كشا كسا سترا كهو أبن هوا كي جداب ببا دو ألا هل التامك وأنا أبو هو يا هل التامك كذونا كي واسا da ya'yanka kai wasa da abokanka ku yi barkwanci, duk ya halatta maka wannan. To amma ka rike su ba ta yadda za su kuma shagaltar da kai ba, har su hana ka ayyukan da suke wajibi ko kuma su ja ka ka aikata abin da ba daidai ba. Ka duba duk musulman da wasanni ya yi yawa a tare da shi, wata rana sai ka same shi yana yin abubuwan da ba daidai ba, duk da al'aslu dan yayi wa dan uwansa mizah ba haramun bane, ya dan masa barkwanci ko wani abu, amma ya kasance gaba ɗaya rayuwarsa komai da abin da inda ake wasan da inda ba a wasan dishi a wasa yake daukar sa, to zaka samu wata rana ya wuce iyaka. Ci da sha da aka ce ku ci ku sha, Allah ya ce kulu washrabu wasu ce la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, duk da ci da sha halal ne wani lokaci ba su zama wajibi, idan ya kasance rashin cin da shan zai jawo maka halaka, wajibi ne ka ci ko ka sha, amma da Allah ya ce ka ci ka sha sai ci innahu la yuhibbul musrifin wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, kada ku yi almubazzaranci, Allah baya son masu almubazzaranci, kada ka ci sama da bukatarka har ya jawo maka kumburin ciki, cikin kai kumbura ko ya zama maka wasu cututtuka. Kada ka ci yadda har za ka manta da waɗanda da suke da bukata. To saboda haka shi kansa fudulul mubahat idan abin da yake halal ne har aka wuce gwargwadon bukata aka kai ga yin wasu abubuwan da suke rana ne kari ne san abin nan ne akan bukata to za su iya ja mutun zuwa ga aikata haram to mutun bawa in yana son ya kiyaye kai ya fada cikin aikata haram to irin waɗannan abubuwan ma ya kauce musu idan mutun ya yawaita mubahat san mubahat kayan jin dadi kayan alatu kayan to duk san da ya dan samu wani dan damuwa ta rayuwa sai kaga ya fara tunanin ta yaya zai iya samarwa da kansa waɗannan abubuwan da ya saba samarwa kansa to shi din sai shiga masa wasu hudubobi na banza har kaga ya je ya nemi wannan abin da ba ta hanyar da take halattacciya ba saboda ya samarwa da kansa wannan abun yau kuma an waye gari babu su sannan ce wa mujanabati man yujahiru birtikabiha wa yuhassinuha wa yad'u ilayha da nisantar wanda yake fitowa karara yana saban Allah birtikabiha birtikabil manahi mutun ya nisance shi hadisi a cikin sahih bukhari hadisin abu huraira kullu ummati mu'afa illa almujahirun dukkan al'ummata Allah na iya mata afuwa amma banda waɗanda suke bayyana laifuffuka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana menene mujahara ce mujahara mutun yayi laifi da daddare fa yasturuhu Allah ubangiji ta'ala ya sa masa sutura ya lullube shi fa yusbihu wa qad satarahu Allah wa huwa yaqulu ya fulan inni fa'altu kaza wa kaza wa kaza al-bariha ya waye gari Allah ya boye abin da yayi sai rika alfahari cikin abokansa cewa ai shi jiya kaza ma ya jiya kaza ya jiya kaza ya jiya kaza yi to kaga wannan yana nuna cewa ya kai matuka wajen rena abin da yayi na saban Allah yana gaba komai bane wajen rena Allah ta'ala da ya suturta shi gashi ya saba masa ya suturta shi bai banka da asirinsa ba an kama shi yana laifin amma kuma ya waye gari yana alfahari da wannan babu wani lokaci da ake mujahara bil ma'asi irin yanzu tunda yana saban Allah kuma yana recording din abin da yake yi na saban Allah da kyamara kaga ya mafi abinda hadisin ya zo da shi aka yi misali a matsayin mujahara tunda wancan wani zaka gayawa shi in ya fita ya faɗa wani ma zai iya cewa ƙarya yake yi kai ma in ka bushe iska kana cewa kai baka gaya masa ba sharri yake maka amma yayin da kai recording ka riƙa nuna wa abokanka kaga wanda ya fi muni sama da wancan amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi misali da wancan akan cewa irinsu Allah ba ya fi musu waɗanda za su riƙa irtikabul ma'asi jaharan bainar jama'a su riƙa saban Allah bainar jama'a ba sa jin kunyar kowa to yana da kyau mutum ya nisanci mu'amala da irinsu malam ya ce yana bayyana saban Allah wa yuhassinuha wa yad'u ilaiha yana nuna ma abin da yake kyakkyawan abu yayi kuma ma har yana kiran mutane yana ba su invitation ta hanyar ya nuna ma abokansa ma ga yadda ya ga abin da ya ga abin da yayi yana kokarin gayyatar su a yi saban tare wa yatahawalu biha yana lena abin da yayi na saban Allah dauka ba wani abu yayi ba har da zai cewa ya kamata ma ka a san yayi wala yubali ma rakiba mina ko abinda ya dame shi kowane irin saban Allah ma zai iya yi fa inna mukhalatata misli hadha da'iyatun ila sakhatillahi wa ghadabihi mu'amala da cakudeɗeniya da irin wanda halinsa haka yake to wannan zai jawo mutun shushin Allah zai ja maka shushin Allah domin cakudeɗeniyar da kake yi da shi tana nuna cewa ba laifin da yake baka dauke shi komai ba inda kana jin tsaikayi da radadi da damuwa da laifin da yake ba za ka zauna da shi ba za ka rike shi aboki ba za ka rika harka da shi ba za ka daure masa fuska to san daga ganin shi dan wannan ya zama masa wa'azi in yana son harka da kai to wataƙila ya yi kokarin ya gyara sai ku dawo ku ci gaba da harka. Amma in ka saka masa fuska, wancan ya saka masa fuska, sai ya ga cewa ashe ma abin da yake duk shi ne ma, wasu ne ma suke jin tsoro, ashe dan kai ma ba komai, al'umma ba za ta kiyamace ka ba. Shi ne malai yace wala yukhalituhu illa man saqata min qalbihi ta'zimullahi ta'ala wa hurumatuhu, babu wanda zai rika cakuɗe ɗaya ne yana gauraya da irin wanda da wanda halinsa haka yake, sai wanda ya zama a zuciyarsa babu girmama Allah ta'ala, babu sanin wato girman abubuwa masu alfarma na Ubangiji. To sannan yace wa min alamati ta'zimil manahi, yana daga cikin alamomin da suke ta'zimullahi ne, nahi ne ko, to ni ta'zimullahi ne ma, amma na kan yafi daidai. Wa min alamati ta'zimin nahi, yana daga alamar wato girmama girman ganin girman abinda Allah ya hana, an ya ghadaba lillahi azza wa jalla idan tuhikat maharimuhu, wato yayi fushi dan Allah yayin da aka keta, yayin da aka keta wata kowace irin alfarma, wato abubuwan da Allah ta'ala ya haramta aka keta alfarmar su. Wa an yajida fi qalbihi huznan wa kasratan idha usiya Allah ta'ala fi ardihi, yajida abuwa da karyewa a zuciyarsa yayin da za a saba wa Allah ta'ala a kasarsa, a doran kasarsa da ya halitta. Walam yuta bi iqamati hududihi wa awamirihi, yajida abuwa da takaici yaga cewa ba a yi wa Allah da'a ba wajen tsayar da iyakokinsa da umarninsa. Walam yastati huwa an yughayyira zalika, shi kuma bai da ikon canza wannan, saboda haka ya rika jin damuwa zuciyarsa duk ta karaya akan wannan. To wani alama ce da cewa yana ganin abinda Allah ta'ala ya hana babban abu ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar na Aisha ta faɗi siffarsa cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa ɗaga hannu ya doki wata mace ba, ma da raba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khadiman qattu wala imra'atan bi yadihi, wa ma daraba ahadan qattu illa fi al-jihad fi sabilillah, in ba a jihadi ba Annabi bai taɓa ɗaga hannunsa ya daki wani ba, ko ya maru wata mace, ko ya daki wani ma'aikacinsa, wani hadiminsa, Annabi bai taɓa yi ba. Yace haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, man taqama li nafsihi qat illa an tuntahaka maharimullah fa idhan tuhikat maharimullah kana ashadd an-nas ghadaban. Annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba ramuwar gayya don kansa ba, dan shi an masa yace sai na rama, bai taba yi ba, sai dai lokacin da za a keta wata alfarma ta Ubangiji. To idan har aka keta alfarmar Ubangiji, to yafi kowa nuna fushinsa, zai yi fushi har a ga alamar fushin a fuskarsa, a ji ta amiryarsa, a ji ta alafuzzarsa. To wani alama ce da take nuna cewa bawa yana ganin girman abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ko ya hana. Yayin da aka keta alfarmar wannan abun, to ya ji bacin rai. Amma ana saban Allah, kuna tafawa da mai saban Allah kuna dariya, an yi magana ka ce shi ya jiyo, kai ba a bakinka ba, amma zuciyarka ba ta damuwa da abin da yake. Wani alama ce da take nuna cewa kai ma wannan abin da aka hana din baka dauke shi da wani abu ba, ta kamata zuciyarka ta yi radadi, koda ko ba za ka iya canza abin da yake yi ba. Ba sharadi bane dan yana yin wani abu kai ka iya canza abin da yake, ka iya hana shi. Idan ba ka da iko a hannunka, ba ka da doka a hannunka, ba za ka dauke ta ba. Kana iya yin wa'azi, kana iya faɗakarwa, kana iya nasiha, kana iya ɗaukan maganar ka kai ta ga wanda zai iya yin wani abu. Yayin da dukkan waɗannan matakan da ka ɗauka ba su yi amfani ba, to ka ƙi abin a zuciyarka. Idan ka ƙi abin a zuciyarka, to wannan ya kuɓutar da kai. Dama waɗannan ai su ne matakan da suka zo na hani, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbi fa dhalika adhaful iman. To idan ba ka da damar da zaka yi magana, saboda in kai magana watakila akwai abinda zai biyo baya marar daɗi. Kai ka san kana da tajriba, kana da masaniya akan haka, ba ka da wanda zaka je ka fadawa ya dau mataki, ko ka fada bai amfani ba, to alal akalla zuciyarka ta damu da abinda ake, ka rika jin damuwa, wani alama ce ta imani, shine kuma matakin karshe. To idan babu wannan, to alama ce ta cewa baka dauki wannan abun a matsayin wani abu akai wa Allah ba, wanda na mutum ya tabbata a karan kansa cewa shi in shi za a yi wa ba zai hakuri ba, in mahaifinsa za a yi wa cin mutunci ba zai hakuri ba, amma za a yi wa Allah, za a yi wa manzansa ko a jikinsa. To wannan alama ce ta cewa baya ga girman wannan abin da ake yi. Ana da cewa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim, kuna tsammaninsa mai sauki ne amma babba ne a gurin Allah, abin babba ne a gurin Allah. To shi ne cewa min alamati ta'zimil amri wan nahyi alla yastarsila ma'ar rukhsati ila haddin yakunu sahibuhu jafiyan ghayra mustaqimin 'ala al-manhaj al-wasat. Wato yana daga alamomin girma umarni da hani, alla yastarsila ma'ar rukhsa, kada mutum ya saki jiki da yawa dangane da abin da yake rukhsa ce, sauki ne, ila haddin, har ya kai ga wani mataki, ya kunu sahibuhu jafiyan, yadda shi mai wannan sakin jiki din zai zama ya zurfafa da yawa, ya zurfafa, ghaira mustaqimin ala manhaji, wato ghaira mustaqimin ala manhaji alwasat, ya zan bai tsaya akan, wato bai daidaita akan hanyar da take tsakatsakiya ba. To shine malam ya bada misalai, daga ciki ya ce me
misalin zalika, anna sunnata waradat bil ibrad min zuhuni fi shiddati al-har,
to lokacin da ake tsananin zafi, sunna ta zo da cewa a jinkirta ta har lokacin da rana za ta danyi sanyi. Wani hadisi sun zo da dama wanda suke wato kira zuwa ga wannan, suke karantar da haka, sawon abin da ya shafi abin nan hadisai a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim da Sunan Abi Dawud da waninsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shiddatal harri min fihi jahannam fa abridu bis-salah, ku wato tsananin zafin rana yana daga cikin hucin jahannama, don haka ku jinkirta sallar azhar har zuwa lokacin da rana za ta danyi sanyi. Fattarakhusul jafi, yace to sassau wato ruko da rukhsa, amma wanda yake an zurfafa, an wuce iyaka, an yubrida ila fawatil waqti, mutun ya yi tabarin ta jinkirtawa rana ta yi sanyi har lokaci zai wuce, saboda haka azhar har a zo a shiga al'asar, shi duk an taba shi yace yana dan bari ne rana ta sanyi, aw muqarabatu khurujihi, ko dab da za ta fita, sannan yazo yi ta ba a nitsa ba, yana gudun kada lokaci yazo ya fita. Fa yakunu mutarakhisan jafiyan, kaga anan yayi ruku da rukhsa, ya ruku da sauki, amma ya wuce, ya zuzuta, ya wuce iyaka. Wa hikmatu hadhihi ar-rukhsa, yace hikimar da ta sa shari'a ta yi wannan sauki, cewa a bari rana ta danyi sanyi kafin ayi sallah, anna salata fi shiddati al-har tamna'u sahibaha min al-khushu'i wal-hudur, idan akwai tsananin sanyi, tsananin zafi, sallah tana hana mai yin sallah yayi khushu'i, ya halarto da zuciyarsa, saboda ka ya shigo masallaci babu kafofin da iska take shigowa isassu, ko babu abin sanyaya a gurin tsabin nan, don haka da zafi Allah zai iya ga ya gama, ya ga cewa liman ya yi sallama an fita, ko kuma Aisha kadai yake sallar, ya ga cewa da ya gama ya fita, saboda haka wannan tsananin zafin zai hana shi khushu'i, zai hana shi abin nan halartowar zuciya kan abin da yake yi. Wa yaf'alu al-ibadata bi takarruhin wa dajar, saboda haka ya rika yin ibada a baya su da kuma damuwa, yana cikin damuwa, yana cikin wato kin abin da yake yi, kamar irin an tilasta shi yake yi. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر فنجد كين هكمر شرع أن تواشيني النبي صلى الله عليه وسلم يأي أمرني لأجنكر تسلر حتى ينكسر الحر حر زافن يسوكي يرغو فيسلي العبد بقلب حاضر باوى ينسلى لذوك يدتك على ارتجيا ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى ذاك مقصود لأيك سوء سامو أسلى وتفسكنتر أبنجي تعالى دزوت يا دكم خشوع يا سامو وانا شيني هكما تو أمام تم مكوين يقولد وانا هكما سيئل أوكا وانا أبني نلالاج أنشي أنجين كرتا كمار أنا سوء أسنجر تاشيني سوراك لوك تشيي sai yace ai abin nan ko ya daina halartar jami'i saboda shi liman baya jinkirtawar shi yace shi tunda haka ne kuma ga sunna ya manta kuma shi zuwa jami'in wajibi ne saboda haka sai yace shi zai jinkirta tashi ko su raba masallaci gida biyu akwai yan sanyayawa akwai yan zafafawa to kaga garin yayi aiki da ruksa ya kawo baraka kuma cikin mutane anan liman ne yake da wannan damar idan yaga zai yi ruksa din shikenan in yaga cewa akwai wasu uzururruka da za su hana shi to dole ai sallah a bayan shi a haka ba ci akai wajibi bane sallar din an yi ta haka ba tai ba musamman a yanzu da abubuwan ba irin a da ba ba kamar da ba can lokacin su yanzu wasu masallatan ma duk AC ne a ciki saka waɗanda suke kasashen yan ajin tubarkalla kaga ai ba su da matsalar wai maganar sanyi ko mu nan in akwai wuta to mutane ma masallacin ake zuwa ai baccin rana to kaga tunda har zaka iya baccin rana ai kaga zaka yi khushu'i akwai abin da yake bacci khushu'i to kaga amma a lokacin wancan duk babu wannan damar kuma a garin Madina Annabi da kira magana garin Madina ga tsananin zafin da suke da shi wanda mu bamu da shi yanzu to kaga duk wannan hikimar da maqsad na shari'a duk kai ka tsallake shi kamar da abin kawai lalaci ne kaga nan ka wuce iyaka shine abin da malaka yake cewa wa min hadha nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul bi hadrati at-ta'am او عند مدافعه البول والغائط yana daga cikin irin wato wannan hikimar da take anan irin tace a cikin hanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na mutun yayi salla lokacin da aka kawo abinci au inda mudafa'at al-bawl wal-gha'it ko lokacin da yake jin fitsari ya matse shi ko bayan gida ya matse shi duka a wannan yanayin guda uku ba zai samu khushu'i ba zai samu nutsuwa ba yayin da zai zo cikin sana jin yunwa kuma an kawo kabakin abinci gaban sa ya zai yi sallah ta nutsuwa ba shakka hankalinsa gaba ɗaya yana kan abincin nan Allah yake kawai ya ji shi yayi sallama ya darawa abinci to kaga in haka ne to ya hakura ya samu ya ci in ma ba sai ya gama ba ya dai samu abin da zai kawar masa da wannan wasuwasin da shugulin da yake cikin zuciyarsa ta yadda in ya shiga sallah zai yi ta nutse shi yasa Abdullahi dan Umar a azumi yana jin kiran sallah yana jin iqama ana yi amma baya tashi da kabakinsa sai ya cika cikin sa saboda kada ya je ana sallah kuma yana tunanin kabakinsa na bude baki saboda haka yazo shi bai tsaya ya ci ba ita kuma sallah gashi yayi ta rabi da rabi to gare ya tsaya ci in maraka a ƙarshe zai samu da yaje san ya san cewa sallar sa cikin nutsuwa ita da khushu'i azumin farilla da ba to in an yi ana farilla min nan babu aulad nafila li ta'alluq qalbihi bi zalika mimma yashawish yasa shi ibn hazm a gurin jumhurin malamai ba su ce sallah ta bace ba dan kai sallah abinci yana nan ce sallar ka kai abin da yake makaruhi kai abin da zai jawo sallar kin radanta da kamala ta tarago amma sallar ka bata bace ba ibnu hazm yace ta bace saboda annabi yace la salata li hadratit ta'am wala lil ladhi yadfa'uhu al akhbasat annabi yace ba sallah don haka baka da sallah to mala yace li ta'alluqi qalbihi min zalika bima yushawishu alayhi maqsud as-salati saboda zuciyarsa za ta ta'allaka da abinda zai kawo masa matsala zai rikita masa maqsudin sallarsa shine samun nutsuwa fala yahsulu al-muradu minha abinda ake muradi a sallah ba zai samu ba saboda ga abinci shi kuma ga yunwa a cikin sa ga fitsari ko bayan gida yana damun sa saboda haka muradin da ake so a samu na khushu'i alladhina hum fi salati khashi'un to ba zai samu wannan khushu'in ba shi فمن فقه الرجل في عبادته ان يقبل على شغله فيعمله yana daga cikin fiqihin wato fiqhun mutum sanin sa da ilimi a cikin harkar ibadarsa mutum ya gabata zuwa ga abinda zai shagaltar da shi ya ga ya aiwatar da shi tukunna da farko thumma yufarriga qalbahu lis-salah ko thumma yufarriga qalbahu lis-salah sannan ya wofintar da zuciyarsa idan babu komai a zuciyarsa sai maganar sallah ya riga ya kawar da dukkan wani shugulin da yake cikin sallarsa sai shugulin sallah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi Abdullahi dan Mas'ud inna fi salati la shughla ita ma sallah shuguli ce mai zaman kanta saboda haka bai kamata kana yin wani shugulin daban ba fayaquma fiha wa qad farraga qalbahu lillahi ta'ala ya zama ya tsaya a cikin sallah yana sallah gaba ɗaya zuciyar shi ya bada ita ga Allah babu komai a cikinta sai Allah wala saba wajhahu lahu ya kafa wato ya kafa fuskarsa gaba ɗaya ga Allah ta'ala wa aqbala bi kulliyatihi alayhi gaba ɗayansa da jikinsa da jininsa da tsokarsa da tunaninsa duk gaba ɗaya ya mika su ga Allah ya fuskanci Allah da su فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه ركع بيد مسمي صلى زي هذا irin wannan sallah to ita ce za ta sa a gafarta masa abinda ya gabata na laifuffukansa wato mutun yayi sallah da nutsuwa dinnan shi zai sa wato abinda yake cikin wannan sallar na lada na gafarar zunubi ya same shi to yace wannan ita ce hikimar da ta sa aka ce ayi ibradi a sanya sallar azhar kada a yi ta lokacin da ake tsananin zafi domin kada a rasa khushu to haka ne dukkan wani abin da zai iya dauki hankali lokacin da ake sallah to a gabatar da shi matukar dai ba zai bayu zuwa ga fitar lokaci ba a gabatar da shi to amma in za a gabatar da shi har ya bayar zuwa to kuma an shiga at-tarakhusul jafi wanda shi yake magana wanda misalin farko misali na biyu shine misali da abin nan saukin da aka bawa matafiyi wajen hada sallah to ana akwai maganganun malamai wanda shi zai kawo nashi fahimtar yayi misali da shi wanda insha Allah in muka zo zamu yi karin bayani akai abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala